This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To ta da fata ku ne lami lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne yake tarbon ku ga shirin san dare na ƙarshe a yau akan mitoci da dama da suka da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 a Niger kuma a gidajen rediyon amfani ne da sarauniya da faraya da nomad da dalon da niya a birnin Kwani sai a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a sun muku da hutawa Aliyu Mustafa Sakwata ne tare da Ladan Ibrahim Aiwa muka dawo domin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci wanda kamar yadda nace shine na ƙarshe. To tun da yau Asabar ce bayan shila da ya gama baku labaran duniya Ibrahim Kalmasi Garba zai zo muku da shirin na nashi na kowace Asabar mu tattauna amma ga labari.
Masauri tare da sallama. Yanzu haka dai yau dinnan ne kasashen Austria da Germany suka bude kofofinsu domin dubban yan gudun hijira da ke cikin bus jirgin kasa ko kuma kafa su samu damar shiga Austria din har zuwa kasar Germany. Sai dai babban jami'in yan sanda na kasar Hungary ya ce daga yanzu mahukuntan kasar ba za su sake daukan yan gudun hijira cikin bus ba zuwa bakin iyakar Austria. Sai dai ce wannan na lokaci kalilan ne. A wani lokaci can baya dai an samu rarrabuwan kawuna tsakanin 'yan kungiyar tarayyar Turai sakamakon kwararren da 'yan gudun hijira ke yi a kasashen na tarayyar Turai. Babban jami'i mai kula da harkokin kasashen ƙetare na kungiyar Chief Federica Mogherini ya yi gargaɗi cewa kwararren 'yan gudun hijira a waɗannan kasashe ba abu ne da ake sa ran ganin ƙarshensa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba. A kan wannan ne ya ce yana kira ga kungiyar da su haɗa kai tsakaninsu domin tunkarar wannan matsalar. Shi ma ministan harkokin wajen Austria Sebastian Kurz ya ce matsalolin 'yan gudun hijira da karuwar matsalolin al'umma wani babban matashi ya ce ga kasashen Turai domin ganin an kawo ƙarshen mawuyacin halin da lamarin 'yan gudun hijira ya shiga akwai buƙatar su yi wani abu. Yanzu haka dai jirgin ƙasa na farko shakare da 'yan gudun hijira sun ya isa Germany biyo bayan tsaikon da aka samu a tashan jirgin Budapest na Hungary. Shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko ya faɗa yau Asabar cewa ana ci gaba da mutunta tsagaita buɗe wuta a kudancin gabashin ƙasar na Ukraine. Da yakewa 'yan ƙasar jawabi a cikin gidan talabijin Poroshenko ya ce wannan shi ne karo na farko da aka yi hakan tun lokacin da ƙasashen yammacin Turai suka shiga tsakani wanda ya kawo yarjejeniyar Minsk na watan Fabrairu. Ya ce daga wannan lokaci ba wani sojan na Ukraine da ya rasa ransa. To sai dai kuma a waje ɗaya rahotanni sun bayyana cewa wasu sojoji sun samu rauni. Haka kuma wasu mutane farin kaya sun rasa rayukansu tun a ranar Laraba da ta shige. Su ma masu goyon bayan 'yan awarin Rasha sun bayyana yau Asabar ɗin nan cewa an kashe wasu fararen hula a kusa da Donetsk kuma sojojin Ukraine ne suka aikata wannan ɗanyen aikin. A ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen faɗin da ake a gabashin ƙasar na Ukraine ya yi karo da hasaran kashe mutane masu yawan gaske da mutanen da suka jikata har sama da 6,800. Sai dai a yunkuri na baya-bayan nan na kawo ƙarshen wannan lamari gwamnatin ƙasar ta Ukraine da wakilan ƙasar Moscow da ke da goyon bayan aware sun amince su yi amfani da yarjejeniyar da aka cimma daga watan Satumban nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. An kammala kamfe na zaben da za a yi gobe idan Allah ya kai mu a Guatemala duk da kira-kiran da ake yi na ɗage zaben biyo bayan murabus inda shugaban ƙasar Otto Perez Molina ya yi. Sakamakon tuhumarsa da ake yi da batun cin hanci da rashawa, ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi cincirindo a bakin harabar kotun da ke birnin Guatemala, inda nan ne ake sauraron tuhumar da ake wa shugaba Perez Molina. Masu zanga-zangan sun nuna takaicinsu game da wannan tuhumar da ake wa shugaban ƙasar, kuma sun nemi da ɗage wannan zaɓen. Shugaba Molina ya shaida wa kotu cewa shi ƙaƙi ake masa na cewa wai ya karɓi cin hanci har $800,000 ta wani hanyar da ake wa lakabi da The Line. Shi dai wannan layin waya ne na musamman da aka keɓe domin manyan 'yan kasuwa da ake tuhuma sun biya manya-manyan jami'an gwamnati cin hanci domin kaucewa biyan kuɗin haraji da ya kamata su biya idan sun shigo da kaya cikin ƙasa da ke buƙatar a biya musu haraji. Tsohon shugaban ƙasar dai ya shaidawa kotu cewa bai karɓi kowane irin cin hanci ba, sai dai ma ya ce an yi ƙoƙarin bashi ninkin ba ninkin abin da ake cewa ya karɓa har sau 10 amma ya ƙi karɓa. Ya ce musamman a lokacin da aka kame sanannen mai fitaccen kwayoyin nan na ƙasar Mexico Jacqueline El Chapo a shekarar 1993. Kokarin ganin an samar da hanyar kawo ƙarshen ta'addanci da samar da zaman lafiya a ƙasar Afghanistan, yanzu haka dai an gudanar da wani taron keke da keke na manyan jami'an ƙasashen Afghanistan da Pakistan a jiya Juma'a a babban birnin ƙasar, wato Kabul. Sai dai kawo yanzu ba a fitar da wata sanarwa ta musamman ba na sakamakon wannan ganawar da aka yi tsakanin shugabannin, wato shugaba Ashraf Ghani da babban jami'in tsaro na ƙasar Pakistan, wato Sartaz Aziz. An dai gudanar da wannan taron ne baya ga wanda ƙasashe shida na ƙungiyar yankin da ƙasashen suke ciki wanda suke yi game da haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen yanzu haka. Sakamakon wani atisaye mai kama da faɗa da ɗaliban sojoji suke a cikin dare a makarantar horar da sojoji da ke New York, yanzu haka 30 daga cikinsu sun samu rauni daban-daban. Kamar yadda wata fitacciyar jarida ta New York ta ruwaito ta ce, wannan atisayen shi ne ke kawo ƙarshen horaswa da ake wa sabbin jami'an. Shi dai wannan horaswa ba ana yin su da niyyar yi musu illa ba ne, sai dai a ƙara ƙwarin gwiwa bayan kammala horaswa. Kamar yadda rahoton ke cewa, wasu daga cikinsu waɗannan da ake horaswa ne za su sa rigan filo suna bangazan junansu.
Tuwa gaishe ka, Ladan Ibrahim Aiwo ya kawo muku labaran duniya daga Washington DC. To yanzu za mu tattaru mu koma gefe ɗaya mu ba da wurin ga Ibrahim Kalmu Sigarwa ya kawo mana shirin mu na tattauna.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda takaya a Najeriya a mako mai shuɗewa.
Shugaba Buhari ya bayyana kadarorin da ya mallaka da suka haɗa da gidajen laka guda biyu da kuɗi kimanin naira miliyan 30. Mataimakin sa Osibanjo na da naira miliyan 94 da kusan dala miliyan 1 da gida a Bradford.
There are hundreds of thousands of appointments.
Yankin arewa maso gabas a majalisun dokokin tarayya ya kare naɗe-naɗen da Buhari ya yi da wasu ke cewa kan ya fifita wani sashi. Sanata Danjuma Goje shine shugaban zauren.
Domin ya cika alƙawarin da yau jama'a, to dole a bashi dama irin makamai kamar na sakataren gwamnati da chief of staff. Dama can ba a cikin tsarin mulki a ce sai ka lokaci daga wani bangare ko wani bangare.
Shugaban hukumar Alhaji Barista Abdullahi Muktar ya ce an yi nisa a jigilar Alazambana.
Sha'anin visa an yi nisa saboda an samu visa na alhazai sama da 50,000. Alhazanmu da suke ƙasa mai tsarki yawancinsu suna Madina, kamar alhazan Kaduna sun fara tafiya zuwa garin Makka.
A yayin da har yanzu sabon shugaban custom Kanar Hamid Ali bai shiga ofis ba, hukumar DSS da ta ce ta kama gagganta da 12 har ma a Lagos da Enugu ta tura gwamman ma'aikatan ta ritayar dole. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America.
Haka dai, to yanzu za mu kaɗa zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙaramar hukumar Barikin Ladi ta jihar Filato. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda take sake komawa ga dagwamre na ƙabilar Birom.
To da gwamre, na ga kaman kana so ka ci wani abu game da bayanin da shi ustaz ya yi.
To bayanin da ya yi gaskiya ne. Kashe-kashen yadda na faɗa akan yi yawanci kamar yadda na faɗa butun gang ɗin nan yana haɗu da ƙabilu daban-daban, maganar satan shanu kenan, ko ba haka ba? Kaga abin da ya faru Barkin Ladi a kwanan nan abin ba daɗi. Consecutively wajen kwana uku ko huɗu abubuwa suna ta faruwa, shi yasa har kin je an sa coffee. Waɗansu mutane suna gidansu kawai da wani yarun Birom da wata matan Birom da kuma wani ɗan Idoma. Kuma sanya ba aka je aka kakkashe su uku a gidansu. Aka waye gari shi ɗan wani ɗaya ɗan Idoma da aka kashe, aka je aka yanka shi a gida aka kashe shi. The next day haka a can a Takura, mata kawai suna aiki a gona, aka harbe su aka kashe. Shekaran jiya a nan a kauye wurin da nake a Rom, yaro kawai za shi gona aka harbe shi. Yau da safe ana gaya min an je an yanka masara a ta hanyar indin nan wajen gara ɗin nan. To kin ga abubuwan suna ta ruɗewa, abubuwan suna ta ruɗewa, za ruɗe sai ka rasa makan abu. To shin menene wannan? To kin kiyaya haka kawai, ina zai kai mu to? Ana zama tun kaka ne, me ya kawo haka yanzu? menene
me to batun ma da nake so in yi kenan zaman tun kakanni na san akwai auratayya tsakanin Kubiram da Fulani da ma sauran wayan da ma ba Fulani ba dake zaune a wurin menene ya janyo wannan tabarbarewan gaba ɗaya kiyayyen nan menene ya janyo shi
to wallahi mutum ma ba zai iya fada cewa gashi ba zaka ji ana kise-kise irin wannan ai addu'a ne Allah ya ce ai amma sai kaga a ji a kashi mutum so saboda haka ni ban san shedanin da ya shiga zukatan mutane ba so saboda haka kamar na faɗa ba kabilan da ya isa kore wani kabila gaba daya daga gari domin Allah ne ya yi mu gaba daya ya san dalilin da ya yi mu mu bayan ba mu bar mu jirma kore Fulani daga nan ba so Fulani kuma ba za su jira su kore mu daga nan ba in niyan su ne in nufin su ne to goma su danna don ba alheri bane
to ustaz barin dawo gare ka akwai masu zargin cewa akwai waɗansu ma waɗanda suke amfana da waɗannan rikita-rikitan dake faruwa me zaka ce akan haka
to gaskiya abinda zan iya fadi anan shine wato dole zan in an ce da wanda suke amfana da wannan rikici-rikicin ma ba zan yi musu ba saboda menene saboda su jami'an tsaro wani lokaci idan suka fita operation wajen yaki wajen zuwa su kwantar da tarzoma zaka ga mutane an ce an samu mutane da bindiga wanda ma bindigan nan wanda sai kaga cewa wanda zai rike wannan bindiga baya da halin da zai sai wannan bindiga zaka an ce mutane suna da AK nawa AK 47 AK menene kaza da kaza bindigogi masu tsadan gaske ake kama a hannun jama'a to wake ba su kudin sayan wannan abin din saboda haka akwai wanda suke supply din wayannan abubuwa don su cimma miradun su in ba su amfana da wannan ba za su dauki dimbin kudin su ya bindigogi masu tsada wanda wani bindigan ma wani lokaci sai ya ganshi a television ko kuma ganshi a wajen jami'an tsaro wani kuma jami'an tsaro za su ke maka bindigan da ke hannun su ma wanda ke hannun wayancan yafi karfin wannan to kaga abin mamaki ne abin kuma tsoro ne anan inda zaka ce duk kasar duk area Jos nan babu inda zaka ce maka inda ake sayar da bindiga kasuwa kamar shadda amma sai ga bindigogin da ake tsinta anan area abin sai ya baka mamaki ya baka kuma tsoro
Alhamdulillah mutanen Plato sun gyara zaman su ana nan ana zaman lafiya babu tashin hankali babu fargaba Allah mun gode kai
Plato ka same albarka Plato ka same albarka
to amma da yake kuna masu ruwa da tsaki kuma ba ku gudanar da bincike don ku samu ainihin inda waɗannan abubuwan ke fitowa ba
shi yasa an ce miki da yake wannan sabon gwamnati ta zo kuma ta zauna daren kuma tana dauki matakin da zamu yi wannan abubuwa din da yardan Allah zaman lafiyar nan zai zauna kuma muna roƙon Allah cikin wannan wata mai alfarma ana wa'azi ana addu'a ko ina birni da kauye ana kuma roƙon Allah Allah ya sa mu gano bakin zaren da kuma zamu dauki mataki akan haka
to dagamre Edward shi yayi bayanin cewa wato matasa suna daukan doka a hannun su kuma sai kaga ana fitowa ba wai an ce kabila kaza ko kuma wani kaza bane ku a matsayin ku na shugabannin al'umman nan kun yi bincike domin ku gano inda ake fito da irin wayannan makamai domin a hana fitar da su don kar wato wannan rikici ya tsagaita
to a gaskiya mu a matsayin wanda mu ya musan ko da kaina ana samun irin wannan makamai ba amma kaman yanda ya fada gaskiya ba za a rasa wanda suna amfana da wannan abubuwan da suke faruwa ba kuma ba za a rasa akwai mutane da yawa da sun shiga kasashen mu musamman barkin ladin mu yanzu akwai kabilu da yawa wadansu ba ka san zaman su ma ba to saboda haka kaga abu in mutane sun shiga cikin mutane barkatai to dole za a kawo irin wannan sauran ayoyi daban-daban na san dai irin kisikin da aka yi da kwanakin ba a barkin lade aka samu wani yaro haka kuma abokanansa da ma aka ce sun yi makaranta tare wallahi tallahi suka yanka shi kamar rago to kaga irin wannan abubuwan ya zama very strange ba irin abubuwan ya faru ba to saboda haka ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta duba irin wannan abun da yake faruwa domin barkin ladin nan fa gaskiya sai time bomb in ba a binciko wannan wuri sosai ba da wani wuri wasu na shi mahanga to kaga irin wannan wuraren da dusan mun nan domin an allowing hard mutane wanda ba mutanen gari ba suka capturing irin wannan wuri kamar yanda aka wahala da asama billahi din to wallahi talahi haka zata zama to saboda haka gwamnati ta tashi tsaye kuma mun gode sabon gwamnati shi baba Buhari mutum ne wanda an san shi mutum ne wanda yana daraja da addinin sa mutum ne wanda baya son rikici mutum ne wanda is well disciplined kuma na san Nigerians yanzu Allah ya da halin kowa zai canja to saboda haka ina son ya tsaya tsaye sai daka da shi gwamnan mu na plateau shi lalon su tsaya tsayan daka domin su dube irin abubuwan da suna faruwa wallahi tallahi in ba haka ba to in ta zafi karfin mu ba mu iya ba abin da ke faruwa a Maiduguri yanzu ai da haka ta fara to saboda haka in an yi wasa da wannan abun to haka ma zai faru amma dai Allah ya kiyaye
yawa to ko a wannan zauren nayi kokarin samun su jami'an gwamnati domin in ji abinda su ma za su ce game da abinda ke faruwa amma dai ban same su ba amma a kwanan nan an sa dokan hana yawo wanda an sha sawa a nan barkin ladi a matsayin ku na masu ruwa da tsaki kana ganin kaman wannan dokan da aka sa na hana yawo ya taimaka wajen rage waɗannan tashi-tashin hankula a barkin ladi ustaz
to wato COVID dinan dokan hana yawo da aka sanya mana a cikin azumin nan na wacin watan Ramadana na barakin ladi a gaskiya ni bazan iya cewa wannan doka ta hana aikata ko kuma mummunan aiki ko ta'addanci a wannan yanki ba domin wannan doka a cikin wata ta Ramadana wadda mukan dauki tsawon lokaci wadda haske ne inda jama'a matasa maza da mata ake natsar da su ana gaya musu dokokin mahalicci a nunga jan hankalin su in kuma Allah ya karbe a domin cikin wannan wata sai kaga wanda yake da wani mummunan hali an zauna da shi a masallaci an masa wa'azi an zauna da shi a wajen tafsir wanda wannan dokan ta sanya kuma wannan zama a gaya wa jama'a Allah ya ce annabi ya ce din ma babu ita saboda wannan doka din wasu kuma da rana suna kokarin neman hanyar abincin su ne to da daddare kuma kan kintsar da su waje daya saboda a gaya musu dokokin mahalicci a musu wa'azi don mun dauki wannan lokaci malamanmu na tafsiri duk inda suke da ko ina mun sanya topic musamman na zaman lafiya a jihar Plateau da Najeriya mu da canji da muka roki Allah ya mana canji Allah kuma ya mana canjin gwamnati to muna roko alfarma abubuwan da suka faru da ya zama kafara a gare mu ne ya zama yanzu kuma ana wayar da kan matasa ana musu wa'azi a nuna musu dokokin Allah to an sanya wannan doka kaga ba a samu daman yin wannan ba
haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi a'ala ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa yau dattawan da za su sake yi wa ɗan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda zai gabatar da kashi na hudu na jawabinsa da kuma wani jugo a tarayyar masihiyawan Najeriya Dr. Maman Labaran ga Sheikh Ibrahim Duguri
godiya Allah madaukaki sarki da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne a cikin mu ya duka wajen sana'a musamman matasan mu domin babu abin da yake abin takaici kaga cewa matashi majiyin karfi wanda gaba shine dattijin da ake sa ran ya zamo yana gaya wa al'ummar sa gaskiya yana shawartar su yana dora su akan kikkiawar hanya amma a bashi dan kudaden da basu taka kara sun karya ba yaje ya zubar da jinin wani ko kuma ya bata mutuncin wani ko ya ainihin ci mutuncin wani ko wata da sauransu to duk waɗannan abubuwa idan matasa sun karki sana'o'i sakamakon koyi da zasu yi da magabata to babu shakka wannan abun zai kai mu ga cin nasara a nan kasar ita gwamnati duk wani shiri da take yi kaga nan ma an taimake ta kuma an hutasar da ita sannan kuma su shugabannin mu musamman gwamnoni na jihohin mu su ji tsoron Allah duk wanda suka tashi nadawa a mukami su nada wanda ya dace ya cancanta ba wai kawai dan siyasa ta ko yayi wa jam'iyya ta bauta ba a'a a bi cancanta da ka'ida misali wanda za a ba wa commissioner harkokin noma ya zama na manomi ne wanda yake da alaka da manoma na kauye na asali ba wai masu sha'awar noma suna birni ba manoman nan suna da rawar da suke takawa wajen ciyar da kasar nan da kuma kawo zaman lafiya a kasar nan inda zaka gane haka ya za a yi a zauna lafiya idan mutumin da yake kauye gaba ɗaya da shi da iyalansa suka kwararo zuwa birni matasa na kauye suka dawo birni babu abin yi babu gurin zama kaga akwai rashin tsaro akwai rashin kwanciyar hankali akwai rashin muhalli akwai kuma ainihin wato rashin kyakkyawar alaka tsakanin su da waɗanda za su tara su ma na birnin da dama suke zaune ba su da waɗannan abubuwan da muka lissafa a baya saboda haka idan an zo nadawa a dubi cancanta wanda ya san harkan gona a bashi gona wanda ya san harkan ilimi a bashi bangaren ilimi wanda ya san harkan lafiya a bashi bangaren lafiya kowane irin sashi wanda duk ya fi dacewa da wannan shi ya kamata a bashi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana ana zaune a majalisar sa sai wani ya yi tambaya ya ce ya manzon Allah yaushe ne za a yi tashin alkiyama Annabi bai ce masa komai ba sai bayan wani lokaci Annabi ya tambaya ina mai tambaya game da tashin alkiyama nan sai ya ce gani nan ya manzon Allah Annabi ya ce da shi to idan wasu al'amura suka bayyana to alaman tashin alkiyama ne daga cikin abubuwan da Annabi ya bayyana shine idan aka jingina al'amari ga wanda bai dace da shi ba ko ka saurari zuwan lalacewar abin ko kuma dai alama ce tashin alkiyama dan haka duk abin da za a yi a yi cancanta a yi kuma dacewa da kuma waɗanda jama'ar da ake nufin su da abin zai kai gare su kuma ina kira ga su har yanzu shugabannin mu cewa duk wanda yayi ba daidai ba komai kusancin ka da shi komai matsayin da ka bashi a matsayin ka na gwamna komai matsayin da ka bashi a matsayin ka na shugaban kasa ka sa ido domin sai Allah ya tambaye ka haƙƙin da wannan talaka ya shiga in matsala ce ka gamu da shi ta rashin lafiya ko ta hanya ko ta ruwa da dai makamantan su don haka dole ne shugabanni bayan sun yi nadaɗin ba su koma su kwanta ai yanzu sun samu taimaka ba a'a ai zama rejan su ba dole su sa ido su rinka buɗe kunnuwansu kai in ma su saka ainihin wato ɗan rahoto ne waɗanda za su rinka kawo musu rahotanni ba tare da shi wannan nadaɗin ya sani ba to gaskiya abin da ya dace su yi kenan in dai ana son jama'a su mori abin da aka yi musu ainihin kamfe da shi kuma tunaninsu na alkhairi ya zata musu cewa lallai waɗannan shugabanni mutane kirki ne da haka muna yi wa waɗannan shugabanni namu fatan alkhairi kuma kada Allah ya bar su da dabararsu duk abin da za su yi muna roƙon Allah ya haskaka musu ya nuna musu gaskiya kuma ya ainihin nuna musu tafarki wanda yake na ƙware ta yadda za su yi abin da za a ce an gode.
Shi ko Dr. Mamman labaran kiraye ga 'yan arewacin Najeriya da su kasance masu haƙurin zama tare su ci ribar juna.
Assalamu alaikum mutanenmu 'yan arewa. Ni mai magana sunana Dr. Mamman labaran dawa kawari kwatarkwashi. To ina kira da ƙarfi cewa ya kamata mu 'yan arewa mu san da sanin cewa lokaci yayi da za mu yi zaman lafiya da juna. Da haka ina kira da kwakwabar murya rungumi junanmu da kira shekaru muna nan zamne lafiya da hilla ce ya zo a bashi kara ya ci ya koma da haka banga dalilin da zai sa mu manoma da makiyaya kuma a dange daga gira ba ana motsake huska a duba a ganin zaman da kakanninmu suka yi a duba taki dai muhimmin abu ne ga manomi da haka idan aka bada gonan nan bayan an kwashi kayan gona ana amfana da taki abun ba sai an yi fada ba wasan nan da ake yi tsakaninmu da juna amma a ce tsakanin Ibi da Fulani to wannan idan aka bi shi za a ga cewa sassaran shi ana zaman lafiya ana dariya ana wasa a taba jin shekara 50 da suka wuce ba an yi wannan tashin hankali ko ma a ce shekara 40 duk wannan takau to me ya kawo mu wannan husuma yanzu me ya kawo rikin jituwan mu ya kamata mu yi tunani ga munan da jikun da Fulani azamna lafiya zaman lafiya shi zai kawo mana yalwatar komi ka fita ka ho farauta ka dawo gida lafiya baka tsoron komi baka fargaban komi amma an waye gari ka fita bayan ɗakin kamar zaman to maka lalura to a zamna lafiya. Kamar yadda mutanenmu suka ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki. Mun manta da yadda muka tashi makaranta wuri guda, ɗakin cin abinci wuri guda, ɗakin kwanan mu wuri guda. Yanzu an tashi muna ta ba juna wahala. To ina fatan cewa a gane mu ƴan arewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki. In ka zamna lafiya da makwabcinka zaka je duk inda kake so kai walwala ka dawo ka same shi lafiya lau. Krista musulmi a zamna lafiya ba abin da ke kawo ci gaba sai zama lafiya. Duk inda muka ga cewa ana ci gaba kimiyya ne ta al'adu ne dole sai da zama lafiya. In ba zama lafiya din nan ba da za a ci gaba. Mai kasuwanci yana son ya zo ya yi kasuwancin shi ya kasa haja din shi ya sayar, amma in ba zaman lafiya ya za a iya kawo wannan haja nashi arzikin nashi zai saka a wuri? Babu. Sai a ga ilimin ma na ta ja da baya. Yau an rufe makaranta, gobe an buɗe gata an rufe. Ya za a ilimi ya ci gaba? Ya za a yi ƴan makarantar mu yaran mu su ci jarabawa a cikin tashin hankali?
Jalla allazi wahidu
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To zan bi ka bashi Malam Ibrahim Sanda aiki jama'a karfe 5 saura minti 3 a sashen Hausar murya Amurka a Washington DC. Galadin ya dawo da shirin mu na ƙarshe labaran matakaici.
Yanzu haka dai yau din nan ne kasashen Austria da Germany suka bude kofofin su domin dubban ƴan gudun hijira da ke cikin bus, jirgin kasa ko kuma da kafa masu tafiya da kafa samu damar shiga Austria din har zuwa kasar Germany. Sai dai babban jami'in sanda na kasar Hungary ya ce daga yanzu mahukuntan kasar ba za su sake daukan ƴan gudun hijira cikin bus ba zuwa bakin Austria din. Sai dai ya ce wannan na dan kankanin lokaci ne kawai. A wannan lokaci can baya dai an samu rarrabuwan kauna tsakanin yayin kungiyar tarayyar Turai sakamakon kwararan da ƴan gudun hijira ke yi a kasashen na tarayyar Turai. Babban jami'i mai kula da harkokin kasashen ƙetare na kungiyar Chief Frederica Mogherini ya yi gargadi cewa kwararan ƴan gudun hijira a waɗannan kasashen ba abu ne da ake sa ran ganin ƙarshen sa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba. Wannan ne yace yana kira kungiyar da su haɗa kai tsakanin su domin tunkarar wannan matsalar. Shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko ya faɗa yau Asabar cewa ana ci gaba da mutunta tsagar ta buɗe wuta a kudancin gabashin kasar na Ukraine. Da yake wa ƴan kasar jawabi a cikin gidan talabijin, Poroshenko ya ce wannan shine karo na farko da aka yi hakan tun lokacin da a kasashen yammacin Turai suka shiga tsakani wanda ya kawo yarjejeniyar Minsk na watan Fabrairu. Ya ce daga wannan lokacin ba wani sojan kasar na Ukraine da ya rasa ransa. To sai dai a waje ɗaya kuma rahotanni sun bayyana cewa wasu sojoji sun samu rauni, haka kuma wasu mutane farin kaya sun rasa rayukansu tun ranar Asabar din da ta shige. Suma masu goyon bayan ƴan awarin Rasha sun bayyana yau Asabar din nan cewa an kashe wasu fararen hula a kusa da Donetsk, kuma sojojin Ukraine ne suka aikata wannan danyen aikin.
To a gaishe kamar ladan. To jama'a, abin da ya sauƙaƙe nan a wannan yammaci na Asabar sai gobe da safe, muna fatar sake bullo muku Allah ya da karfe 6 sannan da shirin mu na biyu da karfe 8. A shirin farko za a ji shirin da rashin tayi na Salihu Garba. Yanzu kan madadin dukkan ma'anan sashen Hausar murya Amurka musamman shi ladan da ya tayi ni gabatar muku da shirin na dare da kuma Yemi mai bada umarni ta da injiniyoyin mu ne ne Ali Musa Sakutu. Allah ya sa kwana tashi lafiya. Sai safi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.